بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Lahadi ce da ta daidai da ranar 9 ga watan Zulqa'ada, hijira na da shekara 1431, daidai da 17 ga watan Oktoba shekara ta 2010. Wannan shine kasan na 12 daga cikin jeren karatutukan littafin Nukhbatul Fikr ta al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, Allah ya gafarta mishi. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, a jiya mun karanto darasi baki ɗaya dangane da hukunce-hukuncen alhadisul maqbul da kuma alhadisul mardud, a inda malam ya ce summal maqbul, sannan sai hadisi maqbul. In salima min al-mu'araba, idan ya kubuta daga karo, fa huwa al-muhkam, to shine abin ayi hukunci da shi, shine hadisin da ake aiki da shi tunda ya kubuta daga karo. Wa in uruba bi mislihi, amma in aka karo da shi, aka ɗauki irin shi aka kare shi da shi, cewa sahihin hadisi, yayi karo da sahihin hadisi, ko sahihin hadisi yayi karo da hadisi hasan, ko hadisi hasan li zatihi yayi karo da hadisi hasan li ghairihi, duk waɗannan nau'uka na maqbul. Kaje ka saurari kasar na jiya na 11, shi zai taimake ka wajen ka yi cikakken gane wannan darasin. Don haka samu wannan nau'i na maqbul yayi karo da junan shi. Fa in amkamal jam'u, idan zai yiwu a hada su a aiki da su gaba daya, fa huwa mukhtaliful hadith, to wannan irin ilimin shi yake kira ilmin mukhtaliful hadith, ma'ana ilimin da ake amfani da shi wajen hada hadisai guda biyu waɗanda a zahirinsu suna karo da juna. Aw sabatal mutaakhir, ko kuma idan ba zai yiwu ka iya hada su ba, tare da cewa wani hamshakin malami mai suna Ibn Khuzaima yana cewa duk duniya babu hadisai guda biyu tabbatattu da suke karo da juna, sai ya ce idan kuma har wani ya ji akwai wani hadisi guda biyu da suka tabbata suke karo da juna, ya ce ka min zan bayyana mishi. Wannan ita ce gaskiya, domin in ya tabbata akwai hadisai biyu ingantattu suna karo da juna, zan samu tufka da warwara a cikin maganar manzon Allah kenan. Ba zai yiwu haka ba kuwa, domin Allah yana cewa walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira, mai shari'a da annabi ya zo da ita a cikin hadisi daga wurin Allah take, to tunda ko daga wurin Allah take to babu karo. Amma kamar yadda Qur'anin da kanshi kakan karanta wasu ayoyin sai ka ji sun yi karo, a halin ba karo ba ne, ilimin ka ne bai kai ba. A ƙarƙashin haka za ka ga cewa da ka je wurin malami masanin wannan sai warware maka, ko haka da ka je wurin malami masanin hadisi sai warware maka. Misali, ayoyin Al-Qur'ani da yawa ga sunan ka karanta ba ga ana samun zahiru hatta arud, amma kuma hakika ba ta arud ba ne. Da Allah madaukakin sarki yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha, wani wuri kuma Allah ya ce wa annabi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim siratin lahi, can Allah ya ce baka shiryarwa, innaka la tahdi man ahbabta. Idan ba ku manta ba, waɗanda suka zo darasin jiya na gaya muku wani abu, na ce muku a cikin hadisan ne za ka dube su in kana da ilimin, ba wai daga wani wuri ba, a cikin hadisan za ka duba da lafuzan da kalmomin, daga nan ne za ka iya gane babu karam. Rumbina inda ya ce innaka, sai ya ce la tahdi man ahbabta, man ahbabta, sai ya ce walakin Allah yahdi man yasha, baka iya shiryar da wanda kake so. Nan kuma sai ya ce wa innaka, sai ya ce la tahdi ila siratin mustaqim wa innaka latahdini ila siratin mustaqim, lallai kai kana shiryawa zuwa ga miƙaƙiya hanya nan kuma innaka la tahdi, to sai ka fara duba cewa man ahbabta da cewa walakin Allah, shi ya nuna cewa wannan aya ba ta karo da wannan, don da iyaka rafin shi ne innaka la tahdi da kuma wa innaka la tahdi, to an samu karo. Ku duba da kyau, da innaka la tahdi iyakar aya kenan, da kuma innaka la tahdi, to an samu karo. Amma innaka la tahdi man ahbabta, wanda kake so ya shiryu baka iya shiryar da shi, walakinna Allah yahdi man yasha'u, wanda Allah ya so shi yake shiryawa. Nan kuma wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, sai malamai suka ce nan Allah yana bayanin annabi mai shiriya ne, mai bayanin shiriya ne, dan haka abin da yazo da shi ba bata bane, shiriya ce. Nan kuma ita shiriyar da annabi yake bayyanawa bai isa ya sakawa wani ba, ko kuma ya sakawa na cikin ta, amma Allah ne yake sakawa ni din, ko Allah ya saka shi cikin ta. Kenan yanzu nan jilalatu walakinna Allah yahdi man yasha, dalili ne akan shiriyar a hannun Allah take. Amma kuma Allah ya wakilta ka, kai ne wakilin shi wajen yi wa mutane bayani, shine wannan aya take bayani. Ashe kenan malamai na hadisi yadda suka fitar da wannan ilimin, haka al-Ramumi ma malaman Qur'ani sai Ibn al-Arabi da sai Ibn Qutayba, su ma sai suka yi littattafai, sai suka sanya wa littattafan Mushkilul Qur'an, Kanunut Ta'wil, ga waɗannan littattafai nan din muna da su. Waɗannan hanyoyi ne, in kaga aya kaza tana cewa kaza, wata aya na cewa kaman sun yi karo, to waɗannan hanyoyin shine malai yace fa in amkana al-jam'u, idan zai yi a hada su a aiki da su, fa huwa mukhtaliful hadith, wannan ilimin da ake amfani da shi wajen hada su din shi ake kira ilmi mukhtaliful hadith. Na ga mana jiya nace ilimi ne wanda asalin shi ya hadu ne daga ilimin lugha, nahwu da sarf, balaga da adab, sannan sai ilimin usulul fiqh, sai yace aw sabatal mutaakhir, ai ma'ana aula, ko kuma ba zai yi ka hada su ba, wa sabatal mutaakhir, amma ya tabbata ga wanda annabi ya fadi daga karshe, fa huwa nasikh, to na karshen shine wanda ya shafe, wal akhar shi dayan wanda yazo daga baya, fa huwa al mansukh, shi kuma shine ainihin mansukhi, wato wanda aka shafe. Wa illa, idan baka da ilimin da ke tabbatar da na karshe da na farko, fattarjihu, to sai kai gwajin karfi, wanne ne yafi karfi sai ka karkata gare shi. To ina son ka gane dayan da ka baka karkata gare shi ba, fa ya zama ba'isi kenan. Yawwa, dan kar ku rude, ku duba kai ne ka gano a cikin ilimin ka cewa wannan hadisin sahihi, sai ka gano shi ma dayan sahihi, misali wannan hadisi sahihi, wannan ma sahihi, da ka zo kai kokarin hada su a biya gagara, kai kokarin gano wanne ne aka fadi a 1990, wanne aka fadi a 1995, in kana da wannan tarihin kaga sai ka ce wannan ne yazo daga karshe, ko ya shafa wannan, to baka da wannan tarihin, to sai ka koma tarjih, to in tarjihin ka ya hukunta maka wannan shine kafi gamsuwa da shi, to yanzu shine sahihi, wannan kuma fa ya zama shaf, yanzu ka cire mai wannan sunan ya zama da'ifi. Kuma ka ce me yasa ka raunata shi, sai ka ce li'annahu khalafa as-sahiha, ya saba wa sahihi, dan haka ya zama da'ifi. To in aka ce maka wanda irin da'ifi, sai ka ce shaf, dama wanda ne irin da'ifi, wanda irin da'ifi ne shaf, shine hadisin mutumin kirki, wanda ya saba wa hadisin mutumin da ya fi shi kirki, ko hadisin mai hadda, wanda ya saba wa hadisin wanda ya fi shi hadda, ko hadisin mai hadda daya wanda ya saba wa hadisin tarin masu hadda, dan haka ya zama shaz, ba za ka ci gaba da cewa sahihai ba, sai ka ce ɗaya ne sahihi. Wannan sanya amfani da wannan dama ga waɗanda suke da sharhin wannan littafi, na shi mai littafin zan karanto mana wasu bayanai kamar yadda na saba yi insha Allahu ta'ala in bukata ta kama. Gashi Malam Ibn Hajar ya kawo waɗannan matsalolin jama'a tun daga inda yake cewa dinnan fa in amkana al-jam'u fa huwa an-naw'u al-musamma mukhtalifu al-hadith wa masalala Ibn Salah bi hadisi. Jama'a ga misalin da babban malamin duniyar hadisi al-Imam Ibn Salah mai littafin ulumul hadith, bari ku ji misalin da ya buga. Yace misalin hadisai biyu waɗanda a zahiri suke karo da juna, haka za ka rinka cewa a zahiri, domin a hakika ba karo suke ba. Ko kun fahimta hadisin da annabi yace la adwa shine cuta ba ta tashi daga jikin wani ta koma wani, ko ka ce babu ɗaukar cuta. Misali kai kuturu ne sai in zauna da kai in ci abinci, to annabi yana cewa la adwa, in kwantar da hankalina cutar ba za ta tashi ta dawo ba. La adwa wala tsiyara, sannan babu canfi, sannan wala hamma, babu zargin cewa wani ne mun mugun abu kaza. Wala safar, babu safar a ce wannan watan safar ne ba za a daura aure ba, a ce ba za a daura aure ranar Laraba ba. Ko sannan lahul, annabi ya ce babu fatalwa. To duk waɗannan abubuwan da annabi ya ce babu, in ka koma wani wurin kuma sai ka ga shi annabin da kanshi ya nuna akwai su, to me ke faruwa? Wasu abubuwa ne kenan ake so a nuna maka don gane da babu ɗin shi ne babu yin kansu da kansu. Ita cutar ba da kanta take tasowa ba, amma duk yanzu dai kun ji dai hadisi ko? Annabi ya ce la adwa. To yanzu wannan hadisi sahihin hadisi Bukhari da Muslim suka ruwaito shi daga Abu Huraira ma'a hadisi da kuma hadisin da annabi ya ce firra minal majzum, idan kaga kuturu ka sheƙa a guje, firaraka minal asadi, irin gudun da kake in kaga zaki tabija, in kaga kuturu ka kwashe da gudu. To can kuma da ya ce la adwa, to me ya ji maka tsoro da yake in kaga kuturu ka gudu? A zahiri an samu karo ko ba a samu ba? An samu. Kuma shi ma wannan hadisin yana nan Imam al-Bukhari ya ruwaito shi da Imam Ahmad daga sahabi Abu Huraira. Malam yace wa kilahu ma fi sahih, wadannan hadisai duk guda biyu suna cikin Bukhari da Muslim. Wa zahiruhuma ta'arud, a zahiri suna karo da juna. Ina son tukuna sai kwakwalwarku ta buga kun fahimci akwai karatu, an ba haka ba karatun ba zai dadi ba. Annabi ya ce la adwa, cutar wani ba ta komawa kan wani. Kuma sai ya ce sirra minal majzumi firaraka minal asri, ka gudu daga zaki irin gudun da kake, ka gudu daga kuturu irin gudun da kake wa zaki. Idan ba kuma ana tsoron cutar kuturta ta dawo kanka ba, me yasa za a ce ka gudu? Kun fahimci karan a zahiri? To sai malam yake cewa wa wajhul jam'i bainahuma anna hadhihi al-amrada la tu'di bi tab'iha, hanyar da za a ba a hada waɗannan hadisai sai a ce ai su waɗannan cututtuka na kuturta, na kanjamau, na tarin fuka, na kaza, ba da kansu ne suke tashi daga jikin mai cutar su koma kan lafiyayye ba, lakinna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala mukhalafatal maridi, sai dai Allah ya sanya cutani da mara lafiyan biha lissahihi, mai lafiya ya yi cuɗani da mara lafiya sababan li'ida'ihi maradahu, shi ne sababin da cutar wani za ta tashi daga wani. Don haka kenan hadisin farko da yake ce maka la adwa yana ce maka cutar ba da kanta take tashi ba. To hadisin da yake cewa firra ka gudu, shi kuma yana cewa ka kauce wa cuɗanin, domin cuɗanin ne Allah ya maida shi sababin ɗaukar cutar. To ka kauce wa sababin, kamar yanzu misali sai ka kwanta a titi kana jin mota ta to sai ka gudu, sai a ce baka dogara ga Allah bane, sai ka ce ana dogara da shi, dogaran da Allah ma yasa na tashi. Kenan yanzu zamana akan kwanta in jira mota ta zo ta nike ni, wannan menene? Ganganci ne. To kaucewar shine tauhidi. To zaman sababi ne wanda zai iya ja ita motar ta halaka ni. To yanzu aka ce yanzu ka yarda mota na hallakawa, in ce Allah ne ke hallakawa. amma zama a tsakiyar titi kuma kaga mota ta taho ka ki tashi, to shine sababin. Dan haka ita cutar ba da kanta take tashi ba. Inda za ku gane haka, akwai ƴaƴan kutare da yawa suna nan lafiyar su kalau, sai ka tuna nonon ta ya sha, ita ta ɗauki abinci da hannun da ruwan kuturtar ta bashi a baki ya sha har da ruwan kuturtar. Ashe da cutar ita take tashi da kanta, automatically duk ɗan kuturu-kuturu zai zama. Ko kun fahimta jama'a? To ashe in ka gane wannan cutar ba da ɗabi'ar ta take tashi ba ko, to menene sababin da ke tayar da ita shine cuɗanin? To a kaucewa cuɗanin. Dan haka hadisin da ke cewa a gudu, yana cewa a kaucewa cuɗanin. Hadisin da ke cewa kuma ita cutar ba ta tashi, yana cewa ba ta tashi da kanta, sai dai Allah ke tada ita. Yanzu kun ga wannan ba rikici ko? To wannan bayanin da shi Ibn Salahi ne yayi da kanshi. Summa qad yatakhallafu dhalika an sababihi kama fi ghayrihi min al-asbabi kaza jama'a bayna Ibn Salahi taba'an li ghayrihi. Malam Ibn Hajar sai yace sannan kuma ya kamata ka gane, qad yatakhallafu zalika an sababihi kama fi ghairihi min al-asbab. Yace wannan ita ce hanyar da Ibn Salahi ya biya hada waɗannan hadisan kamar yadda wasu malaman suka yi. Ita ce me cewa ta iya yuwa ma kuma sababin ya iya sabawa daga wannan sababin na cuɗani, a iya samun wani sababin daban. Shine me kuturu ya sha ruwa da kofi, ya aje bayan kwanaki ka zo ka sha ruwa da kofin sai ka ɗauki cutar. Kun ga yanzu ai ba cuɗani kuka kai tsaye ba, eh? To yanzu wannan irin mu'amala da kofi ɗaya ma sai a ce to a ware kuturu ga nashi, lafiyayyu ga nasu. To yin haka ba wai ana nuna cewa shi kuturun an kyamace shi, Allah baya yi da shi bane, a'a ana kaucewa sababin ne. Misali ya zo cikin hadisi sahihi da Ahmad da Tirmidhi suka ruwaito, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana irin yadda malamin nan yi, ka zauna wani bangaren jikinka na rana, wani bangare na inuwa. Sai sahabbai suka ce me yasa? Sai yace saboda haka na haifar da jante, saboda jikinka yana karban umarni biyu a lokaci guda, wani wurin zafi wani wurin sanyi. To in haka ya faru sai su karo a cikin jiki, to shikenan sai jikin ya dauki rashin lafiya. To yanzu hanawa da Annabi ya ka zauna tsakanin rana da inuwa, kun ji dalili na daya. Dalili na biyu kuma yace zaman shedanu ne, shedanu ne suke zama rabi a inuwa rabi a rana. To hadisi ne sahihi. Ko kun fahimta jama'a? To to yanzu a aje wannan na biyu zaman shedanu din, a dauko na farko shine me jante. Yanzu ke na rana ce ko inuwa suke sa jante? Allah ke sa jante. Amma sababin jantan ake son ka yi me? Ka kaucewa. Ko kun fahimta jama'a? To Ibn Hajar kamar bai cika gamsuwa da wannan hanyar da Ibn Salahi ya biya hada hadisan ba, sai ya ce wal aula fil jam'i bainahuma, hanyar da tafi dacewa a bi a hada waɗannan hadisai, an yi kala a ce inna nafiyahu sallallahu alaihi wa alihi sallama lil adwa, da Annabi ya kore tashin cuta zuwa ga wani daga wani. An fahimta? Bakin ala umumihi, wannan yana nan, yana nan, ba abin da ya rage mishi fadi. Cuta ba ta tashi daga wani ta koma wani. Wa qad sahha qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallama, domin ya tabbata cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce la yu'di shay'un shay'an, wata cuta ba ta harbin wani, wani baya harbin wani. Kaga yanzu kenan karar Annabi yana nuna al'amarin, yana nan wata cuta ba ta harbin wani. Wannan hadisin Imamu Ahmad da ainihin wato Tabarani suka ruwaito shi, hadisi ne kyakkyawa. To wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi sallama liman arabahu, to da Annabi ya faɗa haka, yace kun ji abin da manzo Allah yace wata cuta ba ta harbin wani, ma'ana rashin lafiyar wani raƙumi ba zai harbi wani raƙumi ba, wani mara lafiya ba zai harbi wani mara lafiya ba. Sai wani mutum ya ce wa Annabi bi annal ba'ir al ajram, raƙumin da yake fama da cutar jaram ita ce cutar kuraje. An fahimta? Yakunu fil ibn sahih as sahiha, idan aka sami irin wannan raƙumin kwaya ɗaya mara lafiya, ya shiga cikin raƙuma lafiyayyu fayukhalituha yayi mu'amala da su yayi cudani da su fatajrabu sai a ga waɗancan sauran lafiyayyun din sun kamu haifu radda alaihi sai annabi ya mishi raddi bari ku ji abin da yace sai yace faman a'dal awwal to shi na farkon waye harbe shi tunda ka ce wannan guda ɗayan shi ya harbi waɗannan shi na farkon waye harbe shi kuna fahimta mai malam ke son ya ce malam ya kafe akan cewa a bar hadisin la adwa yana nan cuta wata bata harbin wata a bar shi a umume shi dan ka ce wannan raƙumin da ya shiga shi ya harbi waɗannan to shi kuma waye harbe shi in kai mumini ne mai zaka ce Allah ko sai a ce maka kenan tun farko ka ce Allah ne ya saka waɗannan macutar ka ce wannan raƙumin ne ana son ka aje al'amarin cuta tana harbin wani kawai ka maida al'amari ga Allah dan in ka kafe akan cewa wannan da wannan shi ya harbi waɗannan kaga wannan philosophy ne to tauhidi fa sai a ce to shi kuma ya harbe shi ko kun fahimta tunda kai mumini ne mai amsa ka Allah ko to shi ne tun farko ake so ka yadda la adwa wannan din ba shi ya harbi waɗancan ba su ma Allah ne ya harbe su ko kun fahimta jama'a Allah ya taimaka gashi sai ya ce ya'ni anna Allah subhanahu wa ta'ala ibtada'a zalika fis sani kama ibtada'a fil awwal abin da ake so ka yadda waɗannan raƙuma da kake cewa yanzu wannan ya harbe su karka ce wannan ya harbe su ka ce Allah ne ya saka musu kamar yadda tun farko shi ma na farkon Allah ne ya saka mai amma al'amru bil firar min al majzum to yanzu a ƙarƙashin haka sai a ce to yanzu kuma al-ghafati malan tunda ka ce mu tsaya cewa Allah ne to wani sirri yasa annabi ya ce a gudu daga kuturu sai ya ce fa min babi saddi zari'a wannan kuma kofa ce ta hanya ce ta toshe kafar ne sai ce li Allah yattafiqa li shakhs alladhi yukhalituhu shay'un min dhalika bi taqdirillahi subhanahu wa ta'ala ibtida'an la bil adwa al-mansiya fayadhunnu anna dhalika bi sabab mukhalatatihi fayatakidu sihhata al-adwa fayaqa'u fil haraj fa amara bi tajannubihi haythu hasman lil madda kunji sai malam yace amsar da ba a bayar sai a ce da aka ce kaga kuturu ka gudu wannan kuma toshe kafa ne kar ya zama dama kai din nan Allah ya kaddara zaka kamu da cutar sai akai daidai da kuma kaje ka zauna kusa da mai ita wanda ko da baka zauna kusa da mai ita ba zata kama ka to sai a ce maka tun farko ka kauce wa wanda yake da ita dan kada ta same ka da kaddarawa Allah ka ce ai dama tunda na zauna kusa da wani kuma ai dama sai dai Allah da ya kiyaye ko kun fahimta yanzu toshe kafar da ake ita ce kada imanin ka ya raurawa daga kaddara Allah zuwa ga kaddara wani ina fata an gane yace dan haka dan kar ka koma ka ruguza cewa la adwa din sai aka ce la adwa tana nan amma wannan an ce ka kiyaye ne dan kada abin ya same ka ya zama maka shubha malam yace wallahu alam Allah shi fi sani sai yace wa qad sannafa fi hadha an-naw' al-imam ash-shafi'i kitab ikhtilaf al-hadith kun san je na fadi malaman da suka rubutu akan haka Imam Shafi'i ya rubuta littafi lakinnahu lam yaqsid isti'abahu malai yace sai dai fa Shafi'i da ya rubuta littafin ba ya rubuta bane da nufin ya game littafin yana nan dan karami ne a cikin littafin shi al-ummu yana can abin da yasa dukkan mutumin da ya rubutu a halin farko za ku samu rubutun shi akwai na ƙasa ko kun fahimta Shafi'i a halin farko ya fara wannan rubutun dan haka littafin dan karami ne to karka ga bai tattauna abubuwa ba ka dauka cewa Shafi'i bai da ilimi a'a ba ma ba yayin nufin ya gane komai bane su kuma malaman farko ma suka tashi rubutu ba irin mutaakhiruna bane galibi su suna duban me ake da bukata akai kai sai su rubuta sauran abin da waɗannan mutanen garin ko anguwar ko zamanin ba su bukata sai su rubuta shi ko kun fahimta jama'a Allah ya taimaka dan haka sai malai yake cewa wa qad sannafa fihi ba'da ibn qutayba والطهاوي الامام ابن قتيبه الطهاوي سربت لتافي اكن هكا جينا يمنا اشاره زوا غلتفن وغيرهما سيتي فان يمكن الجمع فلا يخلو اما ان يعرف التاريخ يتي اذا هكا كاسا حد حديثا تو دي بزي زما an kasa hada ba sai dai zama an kasa hada ne saboda gazawa ilimi to ko dai zama an san tarihi me tarihi shine hadisin nan annabi ya aure shi ne lokacin da ya auri Safiya to ita Safiya yaushe annabi ya aure ta shine lokacin da aka yi ghazwatul banil mustaliq to ghazwatul banil mustaliq an yi shi ne shekara ta 6 ko ta 7 amma lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo hijira ita shekara ta 1 kenan lokacin kuma ya faɗi waccan magana to in hadisi ya zo da bayanan haka cewa san da muka iso Madina kuji sai Aisha ta ce sai babana Abubakar ya kwanta rashin lafiya Bilal ma sai ya kwanta rashin lafiya sai na tafi gaishe shi yanzu cewa san da muka iso Madina me yake fassara maka shekara ta daya bayan hijira to yanzu a cikin wannan hadisin mun ji kenan wata mace bare ba matarka ba ba ƴar uwarka ba tana iya zuwa gaishe ka kana kwance baka da lafiya haka muke fahimta a hadisin don Aisha ta ce ta je ta gaida da Bilal ba abin da suka hada da Bilal a shekara ta 9 ita ce aka je aka yakin Tabuka a ce a wannan shekara kuma sai aka ga annabi ya kora mata daga su je zuwa gaida marasa lafiya yanzu kun ga sai a ce yanzu hadisan sun zo da tarihi to amma ina son ka gane su ba hadisan galibi ba sa cewa a shekara ta kaza a sai dai ce shekarar da aka yi kaza misali shekarar da aka kashe Sardauna sai kaza ya faru shekarar da aka kashe Murtala kuwa sai kaza ya faru suka ce to Sardauna an kashe shi a 1966 January Murtala an kashe shi a 1976 February shekara 10 tsakanin su dan haka kisan Murtala shi yazo daga baya wato matsalar da ta faru za a bada labari kai sai ka je ka binciki yaushe ne ta faru za ku ji mutane na aika radio Najeriya Kaduna cewa yaushe ne aka yi yakin mai tatsine a Yola sai ka ji radio Najeriya Kaduna sun ce an yakin mai tatsine a Yola ne a 1982 shikenan sai ka ce wa danka to ka ji yadda suka faɗi nan eh to sannan aka haife ka sai a ce dan yakin ya taso kenan ma muka ɗibi uwarka muka je asibiti Naƙuda kaga ko kun fahimta su mutanen da tun daga sahabbai har zuwa yanzu zaka samu haka suke kwatancen su ko kun gane jama'a dan haka sai ka ji yaushe ne aka canza kiliya ta koma hannun dama shi dattijo haka zai ce sanda aka canza kiliya ta koma hannun dama to sannan aka haife ka to sai ka je ka tambayi ƴan boko to yaushe aka canza kiliya da idan za a tafi tudun wada daga nan ba hannun dama ake bi ba hagu ake bi wanda ya taho daga tudun wada shi kuma ya biyo dama to sai aka zo aka canza to shi babanka ya san wannan shekarar da aka canza kiliya haka zai ce an canza kiliya ta koma hannun dama to sai a tambayi ƴan boko su ne masu karatu ce yaushe aka canza naira aka daina amfani da fan aka daina amfani da kobo mai huda sai aje a tambayi ƴan boko sai su ce 1970 kaza sai a ce to sannan aka haife ka yaushe aka gina independa shi kawai independa ya sani mai ce independa Silman Randa ta Zaria to da ƴan boko sun faɗa sai ce sannan aka haife ka to su ma sahabbai haka suke yi sai ka ji Maimuna ta ce sanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aure ni an tafi aikin hajji ne sai dai baya cikin harama aikin hajji to sai ka tambaya yaushe annabi ya hajji tunda kwaya ɗaya ce sai a ce maka shekara ta 10 sai a ce ka ji sanda ya auri Maimuna kun gane yadda ake gane tarihi din jama yawa to Allah ya taimaka to bayan nan sai malam yake cewa fa in urfa wa sabata al mutaakhir bihi aw bi asrah minhu fa huwa an-nasikh wal akhar al mansukh to menene an-nasikh menene nasikh jama'a menene shafewa malam yace raf'u ta'alluqi hukmin shar'iyyin bi dalilin shar'iyyin mutaakhirin anhu jama'a ku nutsu da kyau ku ji wannan bayani abinda yake nufi da share shari'a shine dauke wani hukunci na shari'a amma fa da dalili na shari'a wanda ya zo daga bayan shi ɗauke wani hukunci na shari'a da wani dalili na shari'a, ba da fatawa ba, da dalilin shari'a. Don haka ayar Qur'ani ce a Baqara ta ce ta kaba shekara ɗaya, wata ayar Qur'ani ta sake cewa a Baqara ɗin ta kaba wata hudu da kwana goma. Kuma ka ji abin mamaki, idan ka zo tartibin karanta a Qur'ani sai ka fara karanta mai wata hudu da kwana goma, sannan za ka karanta mai magana ta kaba da shekara ɗaya, amma kuma mai ta kaba da shekara ɗaya ɗin ita ta fara zuwa, sannan mai ta kaba da shekara a wata hudu da kwana goma ta zo. Bari yi muku bayani don kar ku ruɗe jama'a. Dubi ayoyin Al-Qur'ani ta kaba. Wallazina yutawaffawnakum, haka ne, wasiyatan li azwajihim, ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن سورارا أنا مجانا آية تكي مجانا تكبع شكرا بدا ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول هم إلى الحول يذرون آية ita ce ta fara zuwa, ita Allah ya fara saukarwa. Amma in ka zo kana karatu a Qur'ani zaka ji Allah yana magana watanni hudu ne da kwanaki goma, ita ce ta farko, ita zaka fara karanta. Amma ita ce ta zo a ƙarshe, wannan din ita ta fara zuwa. To yanzu kaga taya zaka iya gane haka? Ashe tartibi al-Qur'ani la yufidu an-nasikh wal-mansukh, ko kun fahimta? Yadda je misali yanzu wannan idan ita ce aya ta 154, to wannan ita ce aya ta 254 misali. Yanzu kun ga a karatu wannan za ka fara karantawa, sannan wannan ko? To amma a saukarwa wannan ce ta fara sauka, sannan wannan ta sauka. Don haka yanzu wannan ita ce nasikh, wannan kuma ita ce mansukh. A ƙarƙashin wannan, idan a yau mace mijinta ya mutu kaga wata hudu za ta yi da kwanaki goma, wannan ayarsa sai a ce saboda wannan ce ta zo ta shafe ta shekara guda ɗin. To ashe kenan dalili na shari'a shi ke sauka ya shafe dalili na shari'a, ba wai dalili na shari'a ya sauka Allah ya ce kaza. Wani malami ko Imamu Maliki ne ko Abubakar ne Siddiqu ne ya faɗi hukunci sai ya ce to kaga wannan hukuncin na Imamu Maliki ya shafa wannan, to wannan yana daga cikin usulul kufri, yana daga cikin tushen kafirci. Shi ne a ɗauki maganar wani a kaɓe ta Allah da ita. Misali ka karanta fiqhu sunna ka ga inda Sayyid Sabiq ya musu raddi cewa annabi yana ɗauko jikar shi Umamatu yana rataya ta yana sallah da ita a wuya. Don haka yin haka daidai ne, halal ne. Kai ma yanzu zaka iya ɗaukar jikarka ko ɗanka ko wata ƴan kenwarka ka rataya kana sallah, ba a hana ba. Da wasu suka zo sai suka ce an shafe wani hadisi ne ya shafa wannan, babu. To fatawarsu ce ta shafe wannan wauta ce. Haka matsaloli da yawa sai ka ji mutum ya ce an shafe, in ka ce mishi misali shafa akan rawani sai ka ji sun ce an shafe, wani ya shafe. Ina nuna muku me ma'anar da malam ya ce rafu ta'alluqi hukumin shar'i bi dalilin shar'iyyin muta'akhirin anhu. Shafewa shi ne ɗage wani hukunci na shari'a da wani dalili da ya sauka da wani sabon hukunci na shari'a daga baya. Don haka hadisi na shafa hadisi, aya na shafa aya, aya na shafa hadisi, hadisi na shafa aya. Wannan wata matsala ce, kuma sai mun zo usulul fiqh. Don an samu wasu da suka taurare suka ce ba yadda za a yi hadisi ya shafa aya, aka ce don me? hadisi ba shari'a bane, hadisi a wajen karfin hujja ba kanin Qur'ani bane, da shi da Qur'ani karfin su daya a wajen karfin cewa, domin yadda aya take wahayi haka hadisi yake wahayi. A karkashin haka da a ce aya za ta zo ta ce kada a yi kaza, ayar da ta sauka shekara ta bakwai bayan hijira, a shekara ta goma bayan hijira wani hadisi ya zo ya ce a yi wannan abin, ba abin da zai hana ainihin a samu wannan matsala. Ku karanta a Ahkamul Jana'iz wa Bidawha na Malam Nasiruddin Al-Albani, ya yi ishara amsa ga wannan matsala, tare da cewa ya kawo cewa aya ce ta shafa aya, amma an samu hadisi ya goyi bayanta ne. Shi ne maganar wasiyya, dukkanin mutumin da zai ci gado, misali yanzu idan ka mutu babanka zai ci gadonka, babanka za ta ci gadonka, ɗanka zai ci gadonka, matarka za ta ci gadonka, waɗannan suna da gado ko? To idan da a cikin wasiyyarka za ka rubuta cewa idan na rasu ku ɗauki hulata ku ba babana a matsayin wasiyya, sannan ku raba sauransu turuna gado, to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce la wasiyata li warithi, babu wasiyya ga wanda zai ci gado. Yanzu wannan hadisin ya tabbatar da cewa ba za a cika waccan wasiyyar ba ko? To tare da cewa aya Al-Qur'ani ta tabbatar da haka, hadisin ya zo ya goyi bayanta ne. To amma me muke cewa ko da babu ayar, shi hadisin ya isa ya shafa abin da aya ta zo da shi. Amma wannan kadiyar ba mu son mu kutsa cikinta. Ina son ne ku gane ba a shafe dokar da ta zo a Qur'ani ko hadisi da fatawa. Idan aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa wani mutum ya tashi ranar Juma'a ya yi nafila ana huduba, wani malami ya zo ya ce an shafa wannan hadisin, sai ka ce algafata malam, a wace aya ko a hadisi? Sai ya ce a'a, Imamu Maliki ya ce kada a yi. Ko ya ce to malam ka ce astaghfirullah ka tuba. Ina ka ce annabi ya ce ko annabi ya yi? Ba a kawo maganar wani. To in har aka kawo maganar wani to ka tuba. Ku karanta wata qadiyya a cikin littafin nan, gashi nan Umdatul Ahkam al-Kubra, a cikin sharhi Samir ya kawo ta, hadisin Abu Huraira na Musarra, annabi ya ce duk wanda ya sai akuya da nono tantsan-tantsan ya je gida ya matse nono, sai kuma nono ya kitasowa, ashe wanda zai sayar da akuya ne ya je ya dan aje ta kwana hudu baya tsotsan nononta, nono ya cika hantsa, kun fahimta? Da ka je ka matse sai kuma abu ya lankwame, akai akai ya kitasowa, yanzu ka gane an yaudare ka ko? Annabi ya ce ka mai mishi da akuyar shi da dabino kwano guda ya baka kudinka. Ciniki ya tashi, me sirrin dabino kwano guda? Shi ne nonon shi da ya tara kwana uku ka shanye, to biya shi da dabino kwano guda. Ana kawo wannan hadisi wani dan Shi'a yana wurin, wannan kabiyar fiye shekara wajen 700 kenan da faruwa, ba wai ta yanzu bace. Ana kawo hadisin wani dan Shi'a yana wurin, sai ya ce kada Allah ku rabu da mu, hadisin Abu Huraira din ne, ba abin da ya shafe mu da magana Abu Huraira. Sai kawai sai ga kumurci muke ji sakakakaka ya bi wannan saurayin a guje. Sai wani ya ce tub ilallah, tub tuba, ka ta na tuba. Sai ya ce atubu ilallah, sai kawai muke ji ya bace. Ku karanta qadiyyar tana nan a cikin littafin nan na Samir. Samir ne ya kawo ta, yace isnadin ta sahihi kashams. Ibn al-Arabi ma ya kawo ta a cikin littafin shi Al-Qabz sharh Muwatta'. Saboda haka idan annabi ya magana sallallahu alaihi wasallama ko Allah ya magana, fatawa wani malami ba ta shafe ta. Dan haka in ka san ka taba cewa wata doka nasikh, baka da hadisi ko aya, yanzu fita ka je kai alalaka tuba, ko kuma yanzu ka ce astaghfirullah. Dan haka kun ji jama'a, sai da nasi na dalili. Malam yace wan nasikh ma yadullu ala raf'il madhkur, in aka ce nasikh ana nufin hujjar da take nuni zuwa ga ɗauke hukuncin can da aka ambata. Wa tasmiyatuhu nasikhan majazan, malam yace da ake cewa wannan aya ko hadisi a kira shi nasikh ko majazi ne, aro ne kawai. Me yasa? Li annan nasikha fil haqiqa huwa Allah, domin a haqiqa ne wane ne mai shafa dokar? Allah. Ku ji Qur'ani ne yace ma nansakh min ayatin aw nansaha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir. Wannan dalili ne akan cewa Allah shike shafewa. Amma lokacin da kace wannan ayat ta shafa waccan, ma'ana kana cewa ayar da Allah ya faɗa, ma'ana Allah ya shafa wancan hukuncin, ba wai ita ayar ce da kanta ba. Kun fahimta jama'a? To, waɗanne alamomi ne ake amfani da su a gane wannan hukuncin ya shafa wannan? Jama'a bari ku ji. Sai malamin ya ce wa yu'rafu an-nafkhu bi umurin, ana sanin nafkh da wasu al'amura kamar haka. Asrahuha, hanya mafi fitowa sarari da za a iya gane wannan nasikh ne, ma warada fi nafsi, maganar da ta zo a cikin nafsin, ma'ana hadisin shi da kanshi yayi dakan daka shi kardaka tankadan bakin gado, shi hadisin da kanshi ya faɗi sashin shi ya share sashi, ka hadisi Buraida fi sahihi Muslim, kama hadisin Buraida a cikin sahihi Muslim da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, da na hana ku ziyaran makabarta. Ala ku saurara, fazuruha, ku ziyarci makabarta, fa innaha tudhakkiru al-akhira, domin ziyara makabarta na tuna lahira. Yanzu kun ga hadisin da yake da na hana ku, yanzu kuma ne muku izini. Kun ga shi hadisin da kanshi ya faɗi mansukh din, ya kuma faɗi nasikh din a cikin shi, to wannan hanya ɗaya ce, kuma ita ce ta fi kowace fitowa ƙarara. Wannan hadisi sahihi ne al-Imam Muslim da Nisa'i da Abu Dawud da Tirmidhi da Imam Ahmad su suka ruwaito shi. Sai kuma ne wa minha ma yajzimu sahabi bi annahu mutaakhirun ka qawli Jabir. Akwai kuma sahabbai suka bayyana, sahabi kamar magana Jabir da yace kana akhiral amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama tarku wudu'i mimma massatil nar. Ada in annabi ya ci abu wanda wuta ta taba, ku kiyaye wanda wuta ta taba, nama ne, tuwo ne, ko ne ne, duk abin da wuta ta taba sai sake alwala kafin yayi sallah. To sai Jabir yace umarnin karshe da manzon Allah ya tabbata a kai shine daina sake alwala daga abin da wuta ta taba. Dan haka yanzu da Annabi sallallahu alaihi wa sallama za a dafa wake ya ci, to ba zai yi alwala ba, amma a dafa sai yayi alwala. Sai Jabir yace yin alwala, rashin yin alwala, to wanne ne Annabi ya tabbata daga ƙarshe? Sai ya ce rashin sake alwala din daga abin da wuta ta taba. Yanzu ya rage kawai abin da shari'a ta tabbatar da in wuta ta taba shi za a yi alwala, shine namar rakumi, shine kawai namar rakumi. Amma yanzu dan ka ci naman saniya, dan an dafa alalakaci, dan ka ci masara, amma a da ko da fafiyar masara Annabi ya ce sai sake alwala. To sai Jabir ya ce kana akhiral amrayn min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama, umarni na ƙarshe daga cikin umarni guda biyu shine tarkul wudu'i mimma masatil nar, akhrajahu ashabu sunan. Abu Dawud da Tirmidhi da Nisa'i da Ibn Majah suka rawaito wannan hadisi sahihi. Kun ga hanya ta biyu ko shine sahabi ya faɗi ko? Hanya ta uku ma yu'rafu bit-tarikh, abinda ba a sani ta hanyar tarihi, wa huwa kathiru, wannan yana da ainihin yawa. Daga cikin shi shi kuma gashi mai ta'aliki ne a wannan nuskar tawayi, misali yace kamar hadisin Shaddad dan Aus daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, babu a cikin sharhin kunan nazha, a ta'aliki ne na wani malami na. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisi aka ji yace aftara al-hajim wal mahjub, da watan azumi ne sai ga wani yana da wani kaho, sai Annabi ya ce da mai yin kafan da wanda ake wa kafan azumin su ya kare. Wannan hadisi Abu Dawud da Nasa'i suka ruwaito shi, malam ya ce zakara Shafi'i annahu mansukhun, Shafi'i ya ce an shafa wannan hadisi. Me yasa? Sai ce bi hadisi Ibn Abbas, kun ga da malamai ke magana fa, in ya ce an shafe ba zai ce saboda imamu wani ya ce, yace an shafe da hadisin Abdullah dan Abbas cewa anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi sallama ihtajama, annabi yayi kaho, wa huwa muhrimun, a halin yana cikin haramar aikin hajji, sannan sa'imun, kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taba yin kaho a halin yana azumi. A kiyaye, ba wai yana aikin hajji yana azumi kamar da suke faɗi ba, a hadisi yana faɗin hali biyu ne, amma ya haɗa a wuri ɗaya. Annabi ya taɓa yin ƙaho wata ran yana aikin hajji, annabi ya taɓa yin ƙaho wata ran yana azumi. To sai malam yake cewa fa inna ibn abbas innama sahibahu muhriman fi hajjatil wada sanata 10. Ibn Abbas ai ya tafi aikin hajji tare da annabi shekara ta 10 ne. Wa fi ba'd turuq hadisi Shaddad, an samu a cikin wasu hanyoyi na hadisin Shaddad din can cewa anna zalika kana zamanan fatih, wannan ya faru ne a lokacin da aka ci Makka da yaki. To yaushe aka ci Makka da yaki? Sanata 80, shekara ta 8. Malam yace ka duba littafin Tadribur Rawi. To kun ga idan ya zama a shekara ta 8, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce afara al-hajim wal mahjum, wa shekara ta 10 an same shi shi kuma yayi kaho. Eh, wannan dalili ne akan wannan ya shafa wannan, amma wannan magana kuskure ce. Amma ba wanda zai gane kuskurenta sai wanda ya zo darasin jiya. Shi ne a jiya na faɗa muku, idan annabi ya aiki mu faɗi magana, to magana shi ake gabatarwa. A nan an ce annabi ya ce afara alhajim wal mahjum, a nan kuma aka ce huwa ihtajama, shi ne da kanshi ya kawo. Cewar ya yi ƙaho shi da kanshi, wa huwa sa'imun, yana azumi, la yarfa'u afara alhajim wal mahjum. Dan haka fa yabqa hadithu afara alhajim wal mahjum hadithan muhkaman, wannan hadisin zai tabbata yana nan duk sanda kake azumi. Sai maka shi ma azumin shi ya kai. Sai in an samu wani hadisi mantuki wanda yake magana cewa azumin bai kai ba, amma da aikin annabi kadai bai sai ɗauke wannan maganar tashi ba. Aikin bai sai ɗauke ba, in ba haka ba akwai ayyukan shi da dama waɗanda jiya mun yi misali a kai. Ya ce mana kan mu wuce mata hudu, shi kuma ya yi tara. Yin tara ɗin nan da su ya rasu, da dalili ne akan shi ne akhirul amrayni kenan aikin shi, da sai kowa ya yi tara. Dan haka ba a hujja da aikin shi da ya biyo bayan maganar shi. Sai akwai wata dilala ta iqtira. Wato sai mun fara karatun usulul fiqh, za ku san malamai suna da ilimomi da yawa, Allah ya taimake mu. To malam da yake wannan ha ma yi urafu bit tarih, daga ciki kuma akwai wanda ake sani da tarihi, wa huwa kathirun, malam yace wannan yana da yawa. To abinda nake so ku gane anan, ina so ku Allah ga wani kasir wanda kasir din nan yayi muku recording din shi, galibi kun same shi, amma na san wasu ba sa ajiye abubuwa a archives din su. Yana da kyau a matsayin ka na dalibin ilimi, kasar da ka samu ka ji shi ya amfanar da kai, idan kana ganin yawan jin shi zai sa ya tsinke wannan yara wannan yara, sai ka dabin din shi ko ka sake siyan wani. Shi wancan a matsayin ka na dalibin ilimi sai ka je ka adana shi, idan ka adana shi ana nan wata ran zai maka amfani. Amma galibi a nan na gaba koyan haka, amma ina fatan ku koyin haka. Duk ɗalibin ilimi a Makka ko Madina in ka shiga ɗakin shi, sai ka ga yadda yake shirya tafiya, haka yake shirya kasusuwa. Wani ma in ka same shi mai natsuwa, sai ka ga duk wani kasar zai rubuta sunan shi a takarda ya yi alama ya aje, da ka zo kana nema sai ya ce yana da shi, sai ga ya zaro maka shi. To ya kamata kowa ya koyi yin haka jama'a, saboda kasar na daga cikin ni'imar da Allah ya yi wa al'umma baiwa da su a wannan zamani, na aje wasu abubuwa da za su tuna maka. Yanzu wannan wani kasar ne da na zo duku da shi daga wurin aikin hajji bara akan tarihi. To muqaddimar da malamin yayi, nake so in dan gara muku ita ku sake jinta duk da balarabci ce, amma a matsayinku na ɗaliban musqalah yanzu kun kai ku fara fahimtar wannan. Na ɗaya kenan. Na biyu, za mu zo wata gaba wadda ajiya karatunmu ya zo a kanta, wadda za ka ji malam ya ce wa min samma ihtija ila tarih. To daga nan ne fa ake bukata zuwa ga tarihi. Ilimin tarihi dole ne ana da bukatar shi,
bari ku ji wannan muqaddimar insha Allah ta'ala fadda wani hamshakin malami ya yi a cikin
gaskiya ilimin tarihi yana da matukar muhimmanci. Ina fatan ku koma ku saurari jeren giyan muqaddima ta karatun hikba wanda ne mana a lokacin. Na zauna na ta karkare na bazo wasu abubuwa game da ilimin tarihi wanda nake fatar Allah madaukakin sarki ya bani dama in zauna rubuta su da Hausa dan a iya binciken da nayi. Gaskiya saboda Allah babu rubuce-rubuce a harshen Hausa kamar ka'idojin ilimin tarihi gaba da dan haka su kuburu su ne galibi wasu abubuwan da muke akan su na tarihin hatta kasashenmu na Hausawa. Allah madaukakin sarki ya taimake mu ci gaba da karatu jama'a. To shine sai malama yake cewa wa illa fatarjihu thumma tawaqquf. Idan ka kasa tarjihi to sai kai tawaqquf. Menene tawaqquf? Shine sai ka aje hadisan gaba ɗaya sun gagare ka kenan game da bayyana kowanne ma'anar shi. To mun kuma mun karanta inda malama yake cewa thummal mardudu, sannan sai hadisin da ake ture shi ake kin karbar shi, imma an yakuna li saqfin, ko dai zama saboda an samu wata faduwa a isnadin aw ta'anin, ko kuma an samu wata suka. To ina son jama'a din da kamar na mai ta darasin ne amma sharhi nake, duk wanda ke wurin nan kowa ya dago kan shi jama'a. Shi hadisi yana da abin da kowa ya san shi, shi shine isnadin. Isnadin gaba ɗayan matsalar da yake samu ɗayan guda biyu ce. Ko dai misali yanzu wannan a ce Imamul Bukhari ne yanzu sai ya ce haddathana Abdullahi, Abdullahi shi kuma sai ya ce an Maliki, Maliki shi kuma sai ya ce an Zuhri, Zuhri shi kuma sai ya ce an Nafi'a, Nafi'a shi kuma sai ya ce Ibn Umar, Ibn Umar sai ya ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan shaki kira isnadi ko sanad mu makamantan haka. To yanzu wannan matsalar shi ɗayan guda biyu ce, imma matsalar ta zama shi kan shi wannan mutum, da haka in ka tashi bincike yanzu wannan misali wannan littafin Abu Dawud, idan ka buɗe hadisi wanda za ka hukunta shi, da shi Al-Imam Abu Dawud ya ce
حدثنا ابو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة وانت تاجي ذاك البنت كان ونن اسنادي بعد ذا ابو الوليد الطيالسي ذاك فارغ ذاك شي كانش من الكتاب شي ابو داودا فهذا اكوين من الكتاب ذا شي كانش مكيتين bakar ban hadisin shi na kara karanta dawai shi kai matsayaci ne abin da ya biyo baya to kaga ya zama bomb kamar wa kamar wakili wakili matsayaci ne to yanzu a shekenan tarihin yadda zaka fara daga shi kan shi Imam Bukhari sai ka tabbatar cewa Imam Bukhari fiqati sai ka binciki malamin shi na fi ka an ce fiqa sai ka binciki malamin shi na fi ka an ce fiqa ko ka bin cikin wannan aka ce fiqa shi wannan aka ce fiqa shi wannan aka ce sahabi magana ta yi kyau amma sai a ce da sauraron na aka ba abin cika ya tabbata wannan Bukhari din wannan magana ya jita da kunnan shi daga bakin wannan yanzu ba saduwa ba kadai ita magana ya jita daga baki da kunne shi ma wannan haka shi ma wannan haka inda za a samu Bukhari ya ji magana daga wannan amma shi wannan bai ji daga wannan ba ko da sun samu sai a ce an samu matsala shi ne safar dan haka dalilai biyu ke sa a ki karban hadisi kada al-mardud سبب سقط في الإسناد ومن شيء حديث بأكي توريش سبب أنسى مفات وأج في الإسناد سيكا شيء كشي ديان أطي معلق أطي مرسل أطي مؤضل ها مؤضل na akwai mubtadi akwai mudallas dukkanin isnadin da ya samu dayan matsalolin da guda biyar to ya zama al-mardud in ka so a takaice za ka iya kiran shi da'if sai an zo za a bayyana nau'in da'ifancin to sannan akwai al-mardud bi sababi ta'anin ta'amin firrawi shi ne asali dukkan isnadin kowa ya sadu da junan shi amma ku ji jama'a ku aje rubutu tukuna me ruwayan ne aka zarge shi da na ɗaya kazi na biyu tuhuma ha tuhuma misali shurbul khamr zina dukkan ba sunan dai waɗanda mun karanto su a jiya to saboda muhimmancin wannan darasin shi yasa na ɗauko mana yanzu kenan inda lecture kake in ka zo baka tsara lecture ka ga yato ka alaga ka malam ka zo kai mana lecture game da dalilan da ke sa ake kin karban hadisi in ka goge wannan lecture baka buƙatar ma sai ka je ka sai ka zo da takarda da ka za ka zo ka gabatar da ita sai ka ce dalilai biyu ne manya ke sa ake karban hadisi dalilin farko na komawa zuwa ga matsalar da ake samu tsakanin mai riwaya zuwa ga dan uwan shi wannan ta kasu kashi biyar sai kalin safi waɗannan dalili na biyu kuma tana komawa zuwa ga shi kanshi mai riwaya sai ka ce su kuma dalilai ne guda goma biyar daga ciki na komawa zuwa ga haddashi biyar daga ciki na komawa zuwa ga mutuncin shi biyar daga ciki da ke komawa zuwa ga mutuncin shi shine duk da aka same shi da ƙarya ko kuma an tuhute shi da ƙarya ko fasikanci ko wasu abubuwa makamantan haka ka buga misali ga sunan inda ga karatun yanzu gani duk wanda aka same shi da mantuwa ko sakarci za mu bayyana me sakarci dalili ne da ke komawa zuwa ga haddashi ko a ce ba za a karɓa ba a ƙarƙashin wannan bari mu karanta ku ji jama'a mana yake cewa summal mardud إما أن يكون لسقط أو طعن فننسي حديث دا أكي توري شاكي كربي ko dai ya zama ana ture shi ne saboda wata faduwa da ke cikin isnadin ko kuma saboda wata suka da aka yi wa mai riwaya fa faqat shi faqat inna imma an yakuna min mabadi' as-sanad min musannifin ko dai ya kasance ya faru ne daga farkon isnadin tun daga kan mai littafin ya zama mai littafin bai faɗi sunan malamin shi ba aw min akhirihi ko kuma a ƙarshen isnadin amma ba'da tabi'i bayan tabi'i aw ghayri zalika ko kuma a wani wuri daban to yanzu dama dukkan abin da aka ja mai layi kun ga yana da farko da ƙarshe da me da tsakiya dan haka ko dai a samu matsala a farko ko a same ta a ƙarshe ko a same ta a tsakiya sai ce fal awwalu na farko shine al mu'allaq duk hadisin da mai littafin ya ki fadin sunan malamin shi sunan hadisin mu'allaq wasani na biyu shine dukkanin wanda ba a ambata ba bayan tabi'i shi kuma shine al mursal wasalis na uku shine matsalar tsakiya in kana bismaini fasaida in ya kasance mutum biyu ne ko sama da biyu ma at-tawali ajere fa huwa al-mu'dal shi yake kira mu'dal wa illa in mutum daya ne ba biyu ba ajere fal munqati shine munqati thumma qad yakunu wadihan aw khafiyan thumma qad yakunu sannan kuma shi wannan sakafa din faduwa qad yakunu wadihan zai iya zama a sarari ne misali yanzu Imam al-Bukhari sai kulla babu sai kaji ya ce Abu Hurairah ya ce Annabi ya ce yanzu wannan karar an ga faduwa dan ba ga ina malamin Bukhari ina malamin malamin shi ina malamin malamin shi wanda tsakanin Bukhari da Annabi mafi karanci ana samu mutum uku to yanzu yace Abu Hurairah ya ce dan haka kaga ya zama wabihan wannan kowa na iya gane ya cikin daliban ilimi balle malamai sai yace au khafiyan ko kuma yakan kasance a sakaye wanda ba za ka iya gane shi karara ba fal awwal na farko sai ce yudraku bi adami talaqi ana iya gane shi ta hanyar rashin faduwa kowa ya san Bukhari da yace Abu Hurairah ya ce kowa cikin daliban ilimi ya san Bukhari bai hadu da Abu Hurairah ba kowa ya san ni din nan in nace dan rediyo ya ce kowa ya san ban faɗi da dan rediyo ba to hada yudraku ana iya gano haka bi adami talaqi saboda an san ba ku hadu ba an fahimta wa min thumma ihtija ila at-tarikh to daga nan ne ake da bukata zuwa ga tarihi muna za mu karanta tarihi a makarantar nan sosai kwarai da gaske insha Allah kuma abinda muke so kowa ya dage tarihi yana da matukar muhimmanci kamar yadda kaji ne wa'azin nan yana fadi daga tarihi ne yan baya ya kamata su dauki darasin da ya su gyara rayuwarsu ta gaba kuma su samu tsare kansu don girman Allah al'ummar musulmi ku je ku saurari kasar ɗin da na yau kusan shekara goma ko sha da ta wuce na sa mai Umar a markaz na faɗi yadda aka kashe Umar da na gina faɗi sai na ce amma har yau musulmi ba su faɗaka ba ta wannan hanya ana bi ana kashe musu mutane ashe bayan shekara goma sha da yin wannan kasar ɗin za a kashe Malam Ja'far ta wannan hanya har yau da muke magana kuma musulmi ba su faɗaka ba sai da shi wata guda bai wuce a wani masallaci a Bauchi kawai wani asirin shi ne ya toni kawai yana zaune a cikin masallacin da bindiga ya zo kashe limamin masallacin na je ne musu wa'azi da kwana bakwai kenan je ku samu wa'azi na Bauchi da muka kwanan nan kafin azumi na sanya wa wa'azin shirka da nau'o'inta limam masallacin yana PhD a Misra dan da naje ma ban gan shi ba aboki na ne sai isar da gaisuwa ya je hutu wani ya zo ya shiga cikin masu itikafi ya zo kashe limam to amma da ike a lokacin ku je ku saurari wa'azi na da ne a wurin saboda an rubuto ana Albaniya take tsananta kaza an ce mana kai kai kaza ai duk malamai sun san sabu ka fi yanzu ce to ku dai ƙara lura kudai ƙara lura ashe da aka zo za a itikafi wannan shekarar sai suka ce biyan da zai itikafi sai ya cika fam sai ya kawo hoton shi dan haka da ka zo za ka shiga wurin itikafin sai an yi confirming tukuna kana daga cikin list ne kawai an fita far an yi la'asar an dawo za a zo za a yi tafsiri shi ya zo kashe liman da piston ɗin shi sabuwa dal yana zaune
zaka ce masu itikafi su ware sai ya shiga cikin su zaka kira suna sai ya rage shi kadai an daga shi za abin nan kawai sai ga ɗan bindiga shi cike da harsashi ne ne suka yarda da shi ya zo kashe liman ya zo kashe mai tafsiri
so dole ne musulmi su amfani da tarihi su rinka daukan wasu matakai wannan hanya aka baka kashe Umar da san irin hanya aka baka kashe Malam Ja'far to sai musulmi ashe ba ya kamata tun daga zamanin Umar ba za su yadda a sake musu haka ba amma kai sai ku yi ne a ce to ai ba ma tsananta ko ai zo an dogara ga Allah wannan irin abin shine Allah yake cewa yaddal ladina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaykum maylatan wahida haka dole ne al'ummar musulmi ya zama nan gaba suna taking inventory ana registration ana bin kididdiga wani mai lamba kai kawo mu gani duba duba nan yayi nan yayi nan ba fahimta ba zauna nan a bincike ka a usabe ya zai sai ai kuna da tsanantawa ai ba haka mu malaman mu suke ba mu malaman mu kowa ma ya shigo dole ne sai kun tsaya kun lura dole ne sai kun tsaya kun lura da kyau duk abin da aka raunata ka akan shi bai kamata gobe a sake raunata ka akan shi ba shine ma'anar da muke magana tarihi amma an ka karanta tarihin kuma ka zama yanzu ana ta karanta wannan hanya da aka sha'umar amma karanta sai ai mamaki a wuce ba a tunanin cewa wannan hanyar da aka kashe Umar har yanzu za ta iya zama relevant za ta iya daidai da yadda za a ci gaba da kashe limamai shi wanda ya kashe Umar din nan ba ma guje ne kwana biyu kafin nan sun haɗu da Umar Umar ya yi mishi tsawa akan wata magana sai ya harari Umar har Umar yake cewa musulmi jama'an musulmi kuna musulmi ku kawo bawa wanda ba musulmi ba har yana hararar khalifan ku yana mishi maganganu haka kuna ji amma ba wani mataki da aka dauka yau kuma kai sai ga musulmi sun gan shi a ya zo a sahu na biyu da babbar riga da rawani madadin abin cika kai yau shaka musulunta a kai celebration ake alhamdulillah alhamdulillah ashe ne nan da ni'wal din shi yana nan da kashi ne kullwa a ciki madadin kafin ku murnar musulmi ya zo kai sai ku tunanin wannan eh shekaran jiya shi ya zagi khalifan nan namu ya kaza ya kaza yaushe ne ma musulunta wai kai wani ne ma ya baka kalma kai shi kenan sai aka hada sahu da shi ana fara sallah kawai ya bangaje na gaban shi je daba sayyidina Umar ruka aka tawa haya 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 zai gudu wani ya dauki burnus ya dauki riga mai hula ya jefa mishi aka gudindine shi sai daddabawa cikin shi ruka dan je kar a gano su suka turo shi dole ne musulmi ku san tarihi tarihi yana da matukar muhimmanci wannan irin karatu da kuke yan islamiya wallahi Allah yana cewa ma kana hadisan yuftara abana tarihi 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 da babban mu Adam mu ƴaƴan Adam ne Adam uban mutane to sai ya aka yi shikenan kuna bata kanku lokaci ne in ka karanta tarihi Allah yana cewa ma kana hadisan yuftara ba wani lissafi muna da shi a makarantar mu mujalladi ku je ku karanta shi da makashi al-qisas al-qur'an qissojin qur'ani gashi yace ardun ardu waqa'i wa tahlil ahdath zai kawo maka kisar Qur'ani gaba ɗaya dangane da Annabi Musa sai biya tara maka duk inda kisar ta zo sai ta cire maka irin fa'idojin da ake cirewa da yadda yanzu yaya za mu tabbaka abin mu amfana domin Allah cewa yake wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi duk rayuwa da ta ganta babu wata sabuwa abin da ya faru da shine ake komawa ake ta modernization kawai shine ake ta sabuntawa tun daga munanan abubuwan da ke faruwa har kyawawan kuma yana daukan salo ne na da kawai haka tarihi yana da mutuwar muhimmanci shine malai yace wa min samma ihdija ila tarikh wa sani nabiyu wa nene nabiyu shine da yace al khafiyan din nan kun san ya ce summa qabla kun wadihan ko to wadihan din muna iya gane shi ta hanyar tarihi kawai kowa ya san dan fodiyo ya rayu shekara 200 da ta wuce amma kowa ya san ibnu taymiya ya rayu shekara 700 da ta wuce to yanzu shikenan sanin wannan tarihi ya sa mun san ba zamani ɗaya suka yi ba amma kun ga wasu ɗan harbatumati a Kano da ke da'awar malanta a ƙasar nan fitowa suka yi suna cewa wai shi Ibn Taymiyya zuwa yayi saboda karambani yaje koyi karatu wurin Muhammadu dan Abdulwahabi mace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a wai Ibn Taymiyya ne yaje koyi karatu wurin Muhammadu dan Abdulwahabi daga nan bai kawo rikici dan Abdulwahabi ne koya Ibn Taymiyya wannan karatu sai da Ibn Taymiyya yayi shekara 400 a ƙasa sannan aka haifi Muhammadu dan Abdulwahabi amma saboda imuwa wadannan kuma su ne malinwa to ku yi karatu in ba haka da shi fa karatu ba wani shi da furfurarka matukar ba ku yi a san da ya kamata ku yi shi ba kuma haka za ku tsufa ku zama ruɗaɗɗu ku zo kuna cewa nan ɗan godiyo ya zo ya shiga ƙungiyar izala ya kawo rikici duk a Najeriya nan ba bambanci da wancan shirman da wannan naka duk ɗaya ne ka ce dan godiyo mai ya zo ya shiga yana zaune lafiya ya zo ya shiga cikin yan izala Allah ya kiyaye dan haka malam yace wasani na biyu shine wanne aukhafiyan da yace shine almudallas ana kiran shi almudallas shine mutumin da ka hadu da shi ka fadi maganar da ya fada ba kai ya kai ba amma ba shi ya gaya maka ba ita ake kira mudallas shin kuwa mutumin da baka hadu da shi ba ka dauki maganar da imma ya faɗin imma bai faɗin ba amma dai baka haɗu da shi ba sai ka ce ya ce nan kuwa ya tabbata ya faɗi maganar kuma ya tabbata kun haɗu amma kuma ba daga bakin shi ne kunnen ka ya ji ba sai ka zo ka ce ya ce to sai malamai su ce kayi maguɗi tunda ba kai ka ji ba me yasa ba za ka ce wane ya ce wane ya ce ba cewar da kai kai tsaye ya ce shine malamai suka ce maguɗi ka fito kawai ka faɗi wa ya faɗa maka dan a gane wanda ya faɗa maka nagari ne ko na banza to amma sai malam ya ce wawaridu bi sighatin irin wannan yakan zo da wata sigha tahta min al-luqiyya wanda ke nuna kamar sun haɗu kamar daga bakin wannan daga kunnan wannan bakin wannan gaji kun fahimta jama'a sai ka ji me ka an sai ka ji ya ce daga wani aw qala ko kuma wani ya ce in ka duba a hakika ba ƙarya bane dan daga wani din ne kuma wani din ya ce ko to sai dai tambayar ya ce mai kun fahimta malai yake cewa wa kabal mursalul khafi haka nan hadisin da yake mursali ne al khafi min mu'asirin daga wanda aka yi zamani da shi man yalqa amma bai hadu da wanda ya bada labarin daga gare shi ba to annan ne gabar jiya ne muku bayani jama'a na ce muku menene bambancin al-mursalul khafi da kuma al-hadithul mudallas al-hadithul mudallas shine mutumin da kace ya ce malamin ka ne ma mai yiwa sai dai ba shi ya ce maka wannan maganar ba mai yiwa ya karantar da karatun ne baka na wani ɗalibi ya gaya maka madadin ka ce wani ɗalibi ya ce malamin mu ya ce da ka zo kawai sai ka ce malamin mu ya ce sai a ce wannan ya zama alhadithul mudallas ko alkhabarul mudallas kun fahimta jama'a to menene almursalul khafi almursalul khafi shi kuma shine kun yi zamani ɗaya da mutum amma ba ku haɗu da shi ba sai ka ji labarin ya faɗi magana sai ka je ka faɗa sai ka danganta gare shi dan haka mursalul khafi baka taba haduwa da shi ba amma zamanin ku daya ta yi garin ku daya ma sai ka ji labarin ya faɗi wata magana sai ka je ka danganta maganar sai malamai su ce hada mursalul khafi amma menene almudallas shine ka hadu da shi mai ma malamin ka ne amma ba bakin shi ka ji wannan maganar ba kuma kun fahimci bambancin to sun mata'an sai kuma suka imma an yakuna li kadhibir rawi ita suka kar ku manta ana magana al mardudu bi sababi saqatin ko to an gama yanzu sai al mardudu bi sababi ta'ani me yasa ake kin karban hadisi ta wani bangaren saboda suka sai yace imma an yakuna li kadhibir rawi ko dai saboda ƙaryar mai riwaya to ƙarya iri biyu ce
akwai ƙarya ga jama'a, akwai ƙarya a hadisi, dukkan su ƙarya ne. Amma malamai suna sauƙaƙa ƙarya ga jama'a, kuma ga na jama'a isu isu in ka zauna ka nemi su ƙarya, to wannan ƙarya haramun ci, amma tana da sauƙi fiye da ka yi wa annabi ƙarya. Kun fahimta? Amma duk ƙarya ce, jama'a kun gani? Don haka in aka gane mai laya maƙaryaci ne, to sai a soki wannan hadisi a ce ba za a karba ba, aw tuhumatihi bidhalika, ko kuma tuhumar shi da haka. To anan ina son ku gane, ita wannan tuhuma fa ba wai ni ne yanzu Muhammad awwal Adam zan ce na tuhume ka, kai da ka rawaito hadisi shekara 1400 da ta wuce, a'a ba ni bane. Akwai malaman da sun yi zama da kai, sun san ka, su suke magana game da kai. To ina jin tsoron da a ce wannan zamanin zamanin riwaya ne, to za a shiga hadari, saboda idan zai zama matsala irin ta ɗan Boko Haram ta Khawarijawa ta faru a Najeriya, waɗanda suka fi mu sanin abin million times su ki fitowa su yi magana, to in zamanin karɓar riwaya ne ba za su fito su ce wannan maƙaryaci ne zindiki ba, ba za su fito ba, saboda suna tsoron za a je a dake su, ba a je a kashe su. Saboda haka mutane suna nan jankane a cikin Maiduguri da Kano, sun fi mu sanin komai game da matsalar, amma suka ja baki suka shiru saboda suna tsoron waɗannan ƴan ta'adda za su kashe su. Wannan cin amanar musulunci ce da musulmai. Duk wanda ya cancanta a tuhume shi ba tuhuma ta san zuciya ba, ba tuhuma ta ƙiyayya ba, a'a tuhuma alal mizani shar'i, a bisa ma'auni na shari'a dole ne a fito a tuhumce shi, domin ita tuhumar ba kowa ne ke yin ta ba. Su Imamu Malik da suke fitowa da su Shu'ba da su Yahya ibn Ma'in da su Ahmad su ce fulanin kazzabun, fulanin dajjalun, waɗannan mutanen shugabannin ƙungiyoyi ne, suna da mabiya, kuma sawa suke a kama malamin da ya zagi malaminsu da ƙarya su sa a mai duka ko a kashe shi. Ku karanta tarihin Imam an-Nasa'i, masallaci ya fito da asuba da suka rasa yadda za su yi, sai suka aje wani saurayi a saman katanga, masa'i yana zuwa zai wuce sai cikin mai dutse a ka, saboda mai jiya da magariba ya miƙe ya yi magana a kan malaminsu. Wannan bai hana Nasa'i zauna ya rubuta littafi da kundin shi addu'a fa'i wal matruki, ya tashi ya rubuta waɗannan irin mutanen gaba ɗaya sai da ya lissafe su. Littafin yana nan ɗan ƙarami ne. Imam al-Bukhari da ya fara magana a kan malamansa sai suka yi mai sharri, suka ce shi ma ba mu'tazali ne, wanda sai da ta ja aka wulaƙanta Imam al-Bukhari. Da ya sake komawa wani gari suka sake duban shi suka yi mai sharri, suka ce mishi Imam al-Bukhari ya ƙulu bi khalqi al-Qur'an, da ya shiga bagada da Quraishi aka yi. Dan lokacin da zaka ce malamin su ya na ɗan bid'a ne, su ma sai su yi ƙoƙarin ɓata maka suna, kuma su ɓata maka suna in the most sensitive technical way, yadda sai ƴan uwanka ahlus sunna sun dawo sun tuhumce ka. Amma wannan bai sa malaman hadisi duk wanda ya cancanta su ce kaza ba ne, su ja baki su shiru, sai sun faɗa don sun gane wannan amana ce ilmiya. Shubha ta zo za ta ɓata mutane aqidarsu da manhajinsu, wai saboda wannan shubhar kuna tsoron ƴan iska ne su za su kashe ku, ko saboda kuna tsoron wannan shubhar za a ce kuna goyon bayan gwamnatin ɗagutu, sai ku ja baki ku shiru. Allah wanda wai irin waɗannan malaman ba su da alheri ko miskalar zarracin, duk karatunsu da lirabinsu sun da haddasa ba ta da alheri, saboda abin da zai rubuza aqida da tunanin mutane ya zo. Yama wani lokaci a daidai wannan lokaci wani ya bugo min waya kamar zai kuka, ya ce ku ne malaman mu, ku gaya mana gaskiya menene gaskiyar al'amarin nan, ba ku gaya mana, ba mu san me ake ciki ba, mana sun dogara da ku, kun sani kuka ƙi faɗi, ko kuma ba ku sani ba, da wani zunubin za ku ji dole ku sani, dan ku ne malamansu. Saboda haka ita wannan tuhuma da ake magana ba tuhuma ce irin wadda ɗan ƙungiyar izala zai wa ɗan ƙungiyar ɗariƙa, ko ɗan ƙungiyar ɗariƙa zai wa ɗan ƙungiyar izala ba, a'a
tuhuma ce wadda za ta zo ne ta ikhlasi, wace wani ina tuhumar shi da ƙarya. To dan haka kai ba za ka yi tuhumar kai ma sai an dube ka, kana da siffofin da za su ba da damar a karɓi maganar ka. Shi ne na farko, kai musulmi ne, an san ka da aqida ta ahlus sunna. Sune masu aqidar ahlus sunna su kaɗai ne aka san su da adalci, ba sa sukan wani dan ya bata musu rai, suna faɗin abin da ke tattare da shi ne. Sannan an san cewa duk kaɗawa da rayawa ba za ka ƙara ba, ba za ka rage ba, saboda ya ɓata maka rai ko saboda ya birge ka, za ka faɗi hakikarin abin da ke tattare da shi ne. To waɗanda suke da irin waɗannan siffofin, siffofi zatiya ke don, sannan sai siffofi ilmiya, yana da manaf, yana da cancantar sanin wannan da yake magana a kan shi. Za a tambaye ka, ka taɓa haɗuwa da shi, ka yi magana da shi, ka san shi? Ko ce ƙwarai da gaske, na haɗu da shi, na yi magana da shi, na yi bincike game da kaza, na yi bincike game da kaza, na yi bincike game da kaza. Dan haka su Imamu Maliku da Shu'ba da sauransu da suke magana a kan waɗannan mutanen fa, ba suna magana a kan wasu mutane ne da kawai suka buɗe littafi sai da sunansu, irin yadda mu yanzu za mu ga Bukhari a cikin Tarikhul Kabir ko al-Imamu Ibn Abi Hatim a cikin Jarhut Ta'dil sun ce kaza, mu ma mu zo mu faɗi da faɗansu ba. Su sun zauna da su ne kamar yadda muke zama da waɗannan ƴan Boko Haram ɗin, sun san su ne. Dan haka suna magana ne da confidence, da tabbas, da sanin cewa Allah zai tsaye da su ya musu magana a kai, kuma ba su shiru ba. Don menene malaman mu yanzu za su ja baki su shiru? Idan an yi muku ta'addanci, ko ma ku ta'addanci mana, Allah ya ce mana haka, fa in itaba alaikum fa man itaba alaikum fa'tadu alayhi bimithli ma atada alaykum. Wanda da ya muku ta'addanci, ku mishi ta'addanci. Kun fada da baki, ya ji zafi, shi ma zai fada da baki, amma in ya sa makami, ku ma ku sa makami. Dan ba daga saman bakwai nashi makamin ya sauka ba, ina ya samu, ku ma ku je ku samu. Amma a wasu ake a tsorata malamai, sai a yi salo, sai a kashe manyan waɗanda za su taso, sai kowa ya taso cikin tsoro. Karuwa ne sai ga haka, sai su hada kungiyar ƴan ta'adda, duk wanda yace zina ba kyau, sai a je a kashe shi. Gobe zai ce an daina wa'azi akan karuwanci, mashaya giya ma haka, da ƙarshe da rabe sai dai ku koma kuna raba wazifa. Ko kuwa amma dole ku yi amfani da ƙarfin makami, ku kiyaye maganar da kuke faɗi, wannan shine tsari. Amma kun faɗa, sun ce duk wanda ya faɗa a kashe shi, sun tare sun kashe wani, sai ku tsorata, sai ku daina magana a kansu. Shikenan sai su yi ta yaɗa ɓarna, sauran ma sai kowa ya ce to mu ma mu ɗauki makami, duk wanda ya yi wa'azi a kanmu daga bayan shi. Kuna fahimta da kyau jama'a ko ba ka fahimta? Dan haka kun ji yadda ka'ida take, Allah ya taimake mu, darasi ne ya shigo cikin darasi. Dan haka su Imamu Malik ba su ji tsoron kowa ba, duk wanda ya cancanta su tuhumce shi, sai sun tuhumce shi. Dan haka tuhuma dalili ne, amma fa tuhumar ta zo daga wanda ya cancanta ya tuhumar. Aw fuhshi ghalatihi, ko kuma yawan kuskure. To ku kiyaye fuhsh, yawan kuskure, yawa. Idan kuskure ya yi yawa, kun gane jama'a, to dalili ne akan a ikarban hadisi. To a nan ne za ka tsaya ka gane wani tambihi kenan. Ashe malaman hadisi ba zanat kawai ba, sai in zanat ɗinku, idan kai kuskure sau ɗaya, zai yiwuwa a ce tunda kai kuskure sau ɗaya a hadisi har abada an nuna karɓan hadisin ka. Amma matsalar sai a ce yana da hadisin guda 17, guda 15 daga ciki ya yi kuskure, sai a ce shugaba a karɓi biyun ba ma, saboda kuskuren ya yi yawa. Amma yana da hadisai 17 an samu ya yi kuskure a wajen riwaya guda biyu, sai a ce kuskuren wannan tabi'i ne. Da kun fahimta jama'a? Amma idan kuskuren ya yi yawa, to shi ne sai su ce fahimshi ghalatuhi aw ghaflatihi, ko ghafala shi. To mecece ghafala? Ita ce na fassara da sakarci. Abinda malaman hadisi suke nufi da ghafala ita ce karɓan hadisi daga kowa, saboda ka ɗauka kowa mutumin kirki ne irinka. Misali, yanzu idan kana zama a masallaci, kai nunan ne mai wa'azi, da tsoron Allah kai kuka ai wa'azi a shafe fatiha Allah karɓa, sai kawai sai ka ga wani ya zo maka da rawani, yana zuwa ya fara kuka saboda tsoron Allah shi ma sai sai ce na bukatar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ka karba da akwai malamin hadisi sai ce maka ka san shi suka ce ka ga fata malam irin waɗannan bayan Allah masu tsoron Allah Allahu akbar sai hawaye fara dubo maka to malamin hadisi yana wurin kai kai kanka sai ce kai ma mun ka ko kun fahimta yawwa wato wata siffa da za ta ruɗe ka ta rawani ko kuka ko makamantan haka ta sa ka karɓi magana a wurin mutum sai malamai su ce to kai kuma ya nuna sakarai ne don haka alƙadi Shuraihu wani babban alƙadi ne da sayyidina Umar sayyidina Ali suka yi zamani da shi wasu mata ne suka aje jarirarsu guda biyu sai suka shiga kogi suna warka kafin su fito sai kyarkeci ko kura sai ta zo ta ɗauke jariri ɗaya ta zo ta cinye da suka fito kowace sai ta ce ibni ɗana ne ɗana ne za ka zo wurin alƙali Shuraihu alƙali Shuraihu ya ce to shi ke kin yi dalili a kan cewa ɗanki ne sai ta fara kuka wallahi sallallahu alaihi wa sallam malam idan ba ɗana ba ne ma to a raba a yanka shi biyu a raba shi ɗaya ta kuka sharaf sharaf sai mukti da sauran yan ustadai da ke gefe suka ce a fadilat alqadi dan alkali ya ido wannan mata ita ce da dan nan tunda yadda tunda aka zo kotun nan kuka take wannan mata tana da gaskiya in ga gurbin da ta kuka ba dalili bane na gaskiya yace yan uwan Annabi Yusuf ba zai suka je fashi a Libya ba ya jawo abahum isha'an yabkuna muka zo kuma suna ta barka kuka ce kuka ba dalilin gaskiya bane sai ce abinda za a yi tun da dai kun kiyarda a kawo min wuka zan raba ɗan biyu ko ce ba ta rabi sai waccan ta ce a raba a ban mata sai ce ku ba ta ɗanta ne ita waccan da ta yarda a raba ba nata ba ne ta tabbatar nata ne ya mutu don haka a raba kowa ta rasa saboda haka malaman hadisi suna da hanyoyi waɗanda systematically ba su karɓi magana ko kuma suke karɓi a wurinka don haka ku kiyaye idan kana harkar hadisi sai ta yi tasiri da harkar ka ta rayuwa ba kowa zai zo maka ba kawai shi ke bai sai ne zo in ce wallahi tallahi daga illela nake kullum muna sauraron wa'azinka ai kaza kaza ai kaza kaza ai kaza kaza ai kaza kaza nan ku anan tukur tukur yake da haka ne da yawa aka ta yaudarar mutane ana sace musu dukiya ana hallaka su ana hada baki a zo a yi musu abubuwa to kai sai bako ya zo maka sai karɓe shi hannu bibi saboda imani bayan kwana biyu a shaidan fashi da mukami ne in dare ya yi sai yana buga waya ga 'yan uwan shi ga yadda kake bacci ga inda kake kaza ga inda kake kaza shi ke nan sai su faɗo ya yi ta bindima ya shiga uku ya lalace a shi 'yan uwan shi ne ya kamata ku kiyaye ku zama kuna da natsuwa a wajen abin nan to abin da ake nufi da ghafla ita ce wannan sakarcin misali in ka karanta hadisin bulugul mara ina jin shi ne hadisi na biyu hadisin illa in tagayyara zai ruwa au laumu ruwa au kaza au kaza au kaza da aka ji an ce Musdim ibn Sa'ad shi ya ruwaito hadisin aka ce kana salihan fi dinihi a wajen addini mutumin kirki ne yana kula da sallah yana kula da azumi amma kuma mughfilan fi riwayatihi sakare ne wajen riwaya shine kowa ya fada mai hadisi sai ya karba fatarakuhu sai malamai suka yi watsi da shi da aka wannan hadisin da riwayoyin shi guda biyu sai ka ji an ce munkar ne ko kuma matruk ne saboda riwayar mutumin kirki ne amma sakarai menene sakarcin shine karban hadisi a wurin kowa dan haka yace aw ghaflatihi aw fiskihi ko kuma fasikancin shi menene fasikanci nau'in duk fasikanci da ka sani banda ƙarya ita ƙarya an ware ta babban fasikanci ne shan giya zina gulma luwadi cin dukiya haramun cin riba duk waɗannan fisku ne ko to duk mutumin da aka kama shi da ɗayan waɗannan halaye ko makamantansu to ba a karɓan hadisin shi saboda fasikancin shi aw wahamihi ko kuma wahamin shi to menene wahami shi kuma wahami shine rudani a gaya mishi a ce Mala Abubakar Gumi ya zo wurin nan da babban riga da ya ciki da wando kawai in ya tashi sai ce Justice Gumi ya zo wurin nan da babban riga da ya ciki da wando ya kasa bambanta Mala Abubakar Gumi da kuma wani dan boko shi kuma mai suna Justice Gumi ma'ana kana da maganganu guda biyu da suka yi kama eh sai aka nemi ka kawo dayar sai ka kawo dayar madadin ta to sai a ce kana da waham kana da rudani misali sai in ce maka shiga cikin darul hadisi ka je ka dauko mana littafin bulugul maram sai ka duba darul hadisi gidan hadisi sai ka ce ai malam ban san ina ne gidan hadisi ba a ce darul hadisi ka ce to ai ina ne gidan hadisi a halin ka san ga wata makaranta alami ne akan ta darul hadisi sai kuma ka koma ka fassara kalmar ta baka ma'ana ta zallan larabci sai rudani ya hauka kun san irin wannan yana kama yara da yawa daga cikin dalilin da wannan ke kama yara canjin makaranta ko canjin malami danka yana makaranta a nan wuf sai ka cire shi sai kai shi wata makaranta in kwakwalwar shi ta rude har ya girma haka zai tafi ba ai sa'a ba shine waham dan haka waham shine maganganu guda biyu masu kama da juna sai ka kasa kiyaye su a lokacin da aka bukata sai ka kawo daya a madadin wanda aka bukace ka da ita shine waham kun gane waham shine rudanin da zaka kasa bambance abubuwa masu kama da juna jama'a kuna fahimta da kyau misali ni gane albani ne mai karanta hadisi ga wani can albani ne mai fada da hadisi sai ka ji ga kasan an yi muqabala da wani albani yana zagin hadisi kawai kana zuwa sai ka ce ai yanzu albanin nan na zariya suka hadisi yake in dai ba san zuciya ne ya kama ka ba ya ce to wahami ya kama ka ba za ka magana ka ba tunda ka kasa bambance wannan akan hadisin yayi bakin jini yayin da wancan da kake so ka bada labari shi kuma zagin hadisin yake sai ka dauko wannan ka baya a madadin wannan kuna fahimtar misalin nan jama'a dan haka abubuwa biyu waɗanda suke da wata kama sai a buƙaci ka kawo daya sai ka je kawai sai ka ainihin kawo dayan misali sunan matarka Fatima kuma sunan mahaifiyarka Fatima kai dai ka san a matsayina na abokinka ba zan zo in ce maka Fatima ta yi tuwo ba da nufin babarka ka san ba zan faɗa haka ba sai na zo na ce maka ko Fatima ta yi tuwo sai ka ce a yo bayan tana ƙauye sai ce a Fatima ce take ƙauye sai ka ce ƙware da gaske ka manta ne ai kai ka san tunda ni abokinka ne ba zan zo in kira sunan babarka da Fatima ba har kuma in ce ko Fatima ta gama tuwo kuna fahimta jama'a to in har kwakwalwarka nace Fatima ta gama tuwo baka iya tunanin matarka nake nufi ba to malaman hadisi sun ce kana da wahayi shine abubuwa guda biyu ne da suke da alaka shine wannan Fatimar uwarka ce wannan Fatimar matarka ce to da sai ka dubi yanzu ni abokinka zan zo in ce Fatima mahaifiyarka kai tsaye eh yawa amma zan iya fadin matarka haka to da ya kamata kwakwalwarka ta aiki kai tsaye ka gano cewa to wannan na daga cikin hanyoyin wahami daga cikin hanyoyin wahami kasa tabbatar da riwaya daya a wuri guda shi ne malamin kai karantar da kai cewa farallan alala guda bakwai ne sai ka zo ka ce mala ya ce farallan alala guda